Sashen Hausa da Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum. Barkamu da wannan dare na yau Litinin 17 ga watan Janairu shekarar 2022. Baba Yaku makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar rasuwar tsohon shugaban kasar Mali Ibrahim Boubacar Keita ta janyo azayar tambaya dangane da makomarta kunkumin da kungiyar ECOWAS ta kaka bawa Mali akan halartar jana'izar marigayin. Daga dukkan alamu kwamitin sulhu da jam'iyyar APC ta kafa yana kai komo domin sulhunta ƴaƴan jam'iyyar a ƙasa, amma kuma kamar ana tukane da warwarewa domin duk inda suka je suka yi sulhu baya ɗorewa. Muna kuma dauke da rahoto na musamman akan wasu mutane da suka aikata munanan laifukan cin zarafin bala'adama da rundunar 'yan sandan zamfara suka nuna suka jama'a. Akwai kuma labaran wasanni na mako da za mu kawo muku, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kasar New Zealand ta fara yi wa yara 'yan shekara 5 zuwa 11 rigakafin cutar COVID-19 ta kamfanin Pfizer a yau Litinin. An kai sama da rigakafa 120,000 zuwa cibiyoyi 500 a fadin kasar, a cewar ma'aikatar lafiyar New Zealand. A wata sanarwa, shugaban shirin bada rigakafin COVID-19 na kasar, Dr. Anthony Jordan Auckland, ya ce yin rigakafi yanzu ita ce babbar hanyar taimakawa wajen kare yara kafin su koma makaranta. Ya kuma ce bincike ya nuna cewa yayin da yara ba za su yi rashin lafiya mai zafi ba, wasu za su iya yi kuma su kare a asibiti idan suka kamu da cutar COVID-19. Yin rigakafin kuma zai taimaka wajen kare su daga daukar cutar, su kai wa 'yan uwansu a gida da ke tattare da hadarin kamuwa da ita. Bazuwar nau'in Omicron bai tsananta ba ya zuwa yanzu a Amurka. Dr. Vivek Murphy, kwararre a fannin fida a Amurka, shi ne ya yi gargaɗin hakan a shirin State of the Union na gidan talabijin ɗin CNN a jiya Lahadi. Ya kuma yi gargaɗin cewa ta yiwu nan da makonni masu zuwa lamarin ya daɗa muni, amma ya ce an samu raguwar masu kamuwa da cutar a wasu wurare, ciki har da jihohin New York da New Jersey. Yanzu tsawon lokacin killacewa da mutum zai yi idan ya kamu da COVID-19 a Ingila ya ragu daga kwana 10 zuwa kwana 5. A yau Litinin, wasu ƙwararru a fannin haƙoƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya suka zargi gwamnatin Afghanistan ta 'yan Taliban da yunƙurin kawar da mata da 'ya'ya mata a harkokin al'umma. Shugabannin Taliban na ɗaukar matakai da yawa na nuna wariyar jinsi da tashin hankali akan mata, a cewar ƙwararru a wata sanarwa da ofishin hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fadda. Ƙwararren sun jaddada damuwarsu game da jerin wasu matakan takaita abubuwa musamman da suka shafi mata da yara mata da 'yan Taliban suka sanya tun bayan da suka kwace mulkin kasar a watan Agustan bara. Baki ɗaya waɗannan manufofin sun kunshi matakan ladabtarwa da horo ga mata da yara mata da suka samo tushe daga nuna bambancin jinsi da kuma munanan ɗabi'u, a cewar ƙwararren. 'Yan Taliban sun hana galiban mata a Afghanistan komawa ayyukansu, sun kuma ba direbobin tasi umarnin ɗaukar fasinjoji mata da suka sanya hijabi kadai. Bayan haka sun buƙaci wani namiji a iyali ko ɗan uwa ya raka mata idan za su yi tafiyar da ta wuce kilomita 72, sannan sun sanya tsauraran matakai akan irin kayan da mata za su sa. Kasashen Australia da New Zealand sun tura jiragen saman soja tsibirin Tonga da ke yankin Pacific a yau Litinin don duba gagarumar maɓannar da dutse mai aman wuta a ƙarƙashin teku ya haddasa a ranar Asabar. Aman wutar ta haddasa toka a tsibirin, ta kuma janyo ambaliyar tsunami da ta wanke bakin tekun Tonga. Jami'ai Australia da New Zealand sun ce sun samu rahotannin mummunar ɓannar da ambaliyar ta haddasa a kan shaguna da gidaje a bakin tekun. Aman wutar da ta faru a ranar Asabar ɗin da ta gabata ta lalata waya ɗaya tak da aka sanya a ƙarƙashin teku wadda ke samar da hanyoyin sadarwa da yanar gizo ga jama'ar tsibirin. Gyaran wayar ka iya kai daga mako ɗaya zuwa uku. Hukumomin Tonga sun ce toka sanadiyar aman wutar ta gurɓata iskar yankin, ta kuma gurɓata ruwan shan tsibirin. Suna kuma roƙon mazauna yankin da su sanya takunkumin rufe hanci da baki, su kuma dinga shan ruwan kwalba. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Da yammacin jiya Lahadi, ƴan sanda a Burtaniya suka sanar da kawo mutane biyu dangane da binciken da ake yi na yan garkuwa da wasu mutane a wani wurin sujada da ke jihar Texas a nan Amurka. ƴan sandan garin Greater Manchester sun faɗa a wata sanarwa cewa bangaren ƴan sanda da ke yaƙi da ta'addanci ya kulle wasu matasa biyu a kudancin Manchester, kuma har yanzu suna tsare ana yi masu tambayoyi. Babu dai wani bayani akan ko ana tuhumar su da wani laifi. Da safiyar jiya Lahadi, hukumomin Amurka sun gano cewa Malik Faisal Akram, dan shekara 44, dan kasar Burtaniya kuma, shine ya yi garkuwa da mutanen hudu a wani wurin sujada da ake kira Congregation Beth Israel a kusa da garin Fort Worth a jihar Texas. Kikikakan da aka samu da mai garkuwar ya kai tsawon sa'o'i 10 kafin jami'an tsaro su afka cikin ginin. An yantar da duk mutanen da aka yi garkuwa da su, kuma jami'an fannin da ya kware akan harkokin makamai a hukumar binciken manyan laifuka ta FBI sun harba Akram har lahira. Hukumomi a haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun faɗa a yau Litinin cewa wasu tankokin mai uku sun fashe a wani wuri da ke tashar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa a Abu Dhabi a wani hari da ta yiwu na jirgin sama mara matuƙi ne. Kafar yaɗa labaran ƙasar ta WAM ta ce fashewar ta yi sanadiyar kisa akalla mutane uku tare da jakkata wasu su shida cikin waɗanda suka mutu, har da 'yan ƙasar India da wani ɗan ƙasar Pakistan. Binciken farko na 'yan sanda a game da lamarin ya nuna cewa ta yiwu jirgin sama mara matuƙi ne ya haddasa fashewar da kuma wuta da ta tashi a kusa da wurin. 'Yan tawayen Houthi na Yemen sun faɗa a yau Litinin cewa ƙungiyarsu ta kai hari a cikin haɗaɗɗiyar daular Larabawa, amma ba tare da ba da wani ƙarin bayani ba. Jami'an haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun musanta ikirarin farko na hare-haren 'yan Houthi.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rasuwar tsohon shugaban ƙasar Mali Ibrahim Boubacar Keita mako guda bayan takaddamar da ta kunno kai tsakanin ECOWAS da gwamnatin riƙon ƙwarya ta Mali ta janyo azayar tambaya dangane da makomar takunkumin da ƙungiyar ta kakabawa Mali a bisa la'akari da yiwuwar aika tawagar shugabannin don halartar jana'izar mutumin da suke matuƙar dasawa da shi a zamanin da yake kan ƙaragar mulki. Wakilin muryar Amurka Suleiman Mun Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Hanɓararren shugaban ƙasar Mali Ibrahim Boubacar Keita ya rasu ne mako guda bayan da shugabannin ƙasashen ƙungiyar SADC suka rufe iyakokin ƙasashen ƙungiyar da ƙasar Mali saboda zargin gwamnatin ta da saba alƙawarin shirya zaɓe, lamarin da ya haifar da tsamin dangantaka a tsakanin ƙasashen yammacin Afirka da Mali, abin da ya sa masu bindigigin al'amuran yau da kullun a jamhuriyar Nijar ke aza ayoyin tambaya game da yadda ɓangarorin biyu za su tunkari wannan al'amari. Farmata Muktar Taya ita ce shugabar ƙungiyar cigaban matasa ta Genome.
Yanzu ƙaƙa za a yi, ɗan uwansu ne shugaban ƙasa ya rasu, yaya za a yi? Ya cancanci su buɗe wannan takunkumin su je su yi mishi jana'iza a yi gaisuwa ko ƙaƙa ne? Ana dara sai ga dare ya yi, yayansu ne abokinsu ne tare a guri guda suke matsayi? To yanzu ƙaƙa za a yi? Ya kamata a ce sun je sun mishi ban kwana na ƙarshe. To ta kaka zai sun liƙe sun gargama takunkumi a bisa da hilin jirgi sun liƙe iyaka sun liƙe, yaya za a yi?
To amma a nasa nazarin Abdurrahman Alkasum na ganin yiwuwar ɓangarorin su yayyafa ruwa a zuciyoyinsu a wannan lokaci na juyayin rashin ɗaya daga cikin waɗanda suka taka rawa a siyasar ƙasar Mali da ma ƙasashen yammacin Afirka da na Sahel.
Dalilin rasuwar tashi da halarta wajen jana'iza ko neman izinin a sauka da jirage a shiga ƙasar saboda a taya araka shi gidan gaskiya, to yana ya zama wani dalili wanda ake yin wasu tattaunawa na bayan wage, kuma wanda watakila suna iya kai ga cimma wani abu haka ake tsammani, duk da ke kowane ɓangarori ya ja daga. Amma kuma abinda ake gani ko da su hukumomin na Mali ko ita ECOWAS kin kowa ya ciza kuma ya dan busa saboda wasu mutane ko wasu ƙasashe sun shiga suna tattauna akan abunsa.
Ɗan shekaru 76 a duniya, Ibrahim Boubacar Keita ya fuskanci juyin mulkin soja a 2020 bayan da ya shafa shekaru 7 akan karagar mulki sakamakon abinda sojojin Mali suka kira lalacewar sha'anin tsaro ƙasar da 'yan ta'adda suka mamaye arewacinta a yayin da cin hanci da handamar dukiyar jama'a suka yi katutu. Fiye da shekara guda bayan shiɗe shi daga kujerar shugabanci, har yanzu an kasa gano bakin zaren warware rikicin siyasar ƙasar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
a gaida Salamu Muni Barma da wannan rahoton. Daga dukkan alamu kwamitin sulhu da jam'iyyar APC ta kafa yana kai komo domin sulhunta 'ya'yan jam'iyyar a ƙasa, amma kuma kama ana tuka ne da warwarewa domin duk inda suka je suka yi sulhu baya dorewa. A kwanan nan kwamitin ya yi tattaki zuwa jihohin yammacin ƙasar irin su Lagos, Osun, Ogun da kuma jihar Kwara, amma labarin bai canza ba. To sai dai masana harkokin siyasa na cewa haka siyasar ta gada. To ko menene hakan yake nufi? Ku biyo mu domin jin amsa a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta haɗa mana.
Bincike ya nuna cewa rikicin cikin gida a wasu jihohin APC da kwamitin ya ziyarta ya riga ya yi nisa. Alal misali, a jihar Osun ana kyautata zaton rikici da ya daɗe a jam'iyyar ne ya kawo rashin jituwa tsakanin jigajigan jam'iyyar irin su Rauf Aregbesola da wanda ya karɓi mulkin jihar a hannunsa, Boyega Oyetola. Wannan takaddama nasu ya sa an samu shugabannin tsagi biyu a jihar, kuma duk da kokarin da kwamitin ya yi na sulhunta su bai samu nasara ba. A jihar Lagos ma labarin da daɗe ne, kamar yadda shugaban kwamitin Sanata Abdullahi Adamu ya bayyana.
Mun samu zuwa jihohin shiyyar yamma a Najeriya, mun je Lagos, mun je Abeokuta a Ogun State, mun je Osun, mun kuma ɗauki Oyo tare da Osun a Osun. Mun dawo na hanyar mu dawa mun tsaya a jiya ce muke kira ganuwan arewa, kuma kofan arewa Kulu Ilore. Alhamdulillahi ba shakka an samu kwarfe-kwarfe iri-iri, amma babban abu shi ne mun sauraro da kyau. Mun kuna masu kukan cewa za mu ji kukan ku, amma kuma kada mu je mutu ya sa wani halin 'yan mulki, kuma ce ya kujeran yaƙi bai hadokin yaƙi. Ita mutu ɗan jam'iyya ne kirki mai amana da kanshi jam'iyyar shi, don da zai kawo gyara tsakanin shi da abokan tafiyar shi a garinsu a jiharsu. Ya kamata ya ba da kai ya ba da goyon baya don a samu maslaha na dukkan da ke son a yi.
A jihar Kwara, kwamitin ya gana da bangarori biyu na jihar da suka hada da bangaren ministan watsa labarai da al'adu Layi Muhammad da na gwamnan jihar Abdulrahman Abdulrazak. Bayan ganawar, sai wata sanarwa ta haɗin gwiwa daga jiha mai ɗauke da sa hannun Isiyaka Aboji da Ibrahim Sharafuddin na nuni da cewa ba su gane da irin zaman da aka yi ba, saboda haka ba su gamsu ba. Akan wannan turka-turka ne ƙwararre a fannin tsangayar siyasa a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya fashin baki yana cewa
rashin tsayawa akan aƙidar cewa mutum da yake da bukata yannan mukami a Najeriya ya fito da tsari da bayani da yanda yake tunanin zai taimaki ƙasa, ya taimaki jam'iyya, ya taimaki jama'ar ƙasa, shine yake kawo babban matsala a cikin jam'iyyar APC. Siyasar Najeriya ce ta fara kawo wani yanayi wanda an yi sake an bari waɗanda ba ƙaunar ƙasa suke ba, ba tunanin tafiyar da cigaban ƙasa suke ba, suna tasiri, kuma yanzu sun yi tasiri har tasirin ya shiga cikin jam'iyyu, kuma aka hau ake holewa yanda ya kamata.
Amma a wani abu mai kamar mayar da martani, shugaban kwamitin Sanata Abdullahi Adamu ya ce nufin kwamitinsa shine a samu nasara a haɗa kawunan 'ya'yan jam'iyyar APC a ƙasar baki ɗaya.
Muna fatan mu dai shi ne Allah ya kawo fahimta tsakanin mutanen nan, kuma a samu sa'ida a tafiyan jam'iyyarmu na APC kafin mu haɗa da faɗinmu mu baiwa jam'iyyar, insha Allah.
Kwamitin ya ce zai yi iya ƙoƙarin kammala aikin da aka ɗora masa kafin babban taron jam'iyyar da za a yi ranar 25 ga watan gobe. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifan.
zagin wani masifa babu
kuma da lada fatan an shakata. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku rahoto na musamman akan wasu mutane uku da suka aikata munanan laifukan cin zarafin bala'adama wanda ƴan sandan jihar Zamfara suka gabatar da su ga jama'a. Ga sani Sha'abu Malumfashi da ci gaban rahoto na musamman.
A Najeriya, rundunar ƴan sanda ta jihar Zamfara da ke arewacin ƙasar ta gabatarwa da duniya mutane uku waɗanda suka aikata wasu manyan ayyukan da ake zargin sun aikata, sun kuma amsa wannan laifin nasu. Biyu daga ciki dai ƴan Najeriya ne, guda ɗan kasuwa wanda yake ba da sautin aje a kamo mai yara ƙanana don ya kwakule musu ido da wasu sassa na jikinsu, yana biyan 500,000 ga kowane yaran da aka kawo. Sai kuma mace ƴar ƙasar Nijar wacce ta sato ɗan kishiyarta za ta sayar da shi a birnin Gusau inda asiri ya tona aka kama ta. Kwamishinan ƴan sanda na jihar Sifi Elkana ya yi bayanin cewa sun kama Ahmed Baba, wani ɗan kasuwa mai sai da motoci a garin Gusau. Aikinsa shi ne cin naman ƙananan yara da kuma wasu sassa na jikinsu.
Wasu wanda aikinsu su kama ƙananan yara, su yanka su, su cire idanun, azakarinsu, hanji da makokorinsu. Wani Aminu Baba, ɗan shekara 57, shi ya zamu ya nemi shi Abdulsakur Muhammad, ɗan shekara 20, ya ce mashi da Allah ya je samu mashi hanji da makokoro da azakari da idanun yara ƴan shekaru 7 ko 8 ko 6. Shi kuma sai ya samu ƴan wanshi akan zai ba shi kuɗi 500,000. Shi kuma don yana kuɗin kuɗi ya je ya yi na farko ya samu ya kai mishi, ya yi na biyu duk yana biyan shi. To na ukun ne ya yi an biya. Amma Allah tura masa asiri, mun samu mun kama yaran sai suka kai mu wurin shi, muka je muka samo shi a cikin silin, ya je buya a cikin silin, kuma yana da yaya kusan 17 da mata uku. Amma bai kama ƴaƴan shi, ya yanka ya cire makokoro ko zakari ko hanji ba, amma sai ƴaƴan mutane ne yake so a kawo mishi. Yace shi a cikin kayayyakin da ake kawo mishi makokoro ne tafi daɗi, kuma haka yake dafa ya ci. Sannan sauran fatin sai ya sayar. Muka gama bincike, za mu gabatar da shi a gaban hukuma.
Kakakin rundunar SP Shehu Muhammad ya yi tambayoyi gare su kamar haka. Farko shi ne yaran da aka same shi da laifin na satin yara suna kai masa.
Abdulshakur Muhammad, to me kai yan sanda suka kama ka?
Alhaji Aminu ne baba, yarsa ne ya isko ne nan makaranta muna karatu muna zane. Daga ya yi sallama ya maka ansa na sai shi ga Allah mutum guda daga ciki ya ɗan zo. Sai ni gaba wanda ya taso, sai na taso na zo na inda yake. Da ya zo sai ya ce ga Allah sadaka za ka amsuwa ko za mu je ka ɗan amso, sai na ce mai to za ni je. Sai na ce da muka zo nan wurin masallacin Idi na nan barakallahu wasau. Sai ya tsaya sai aka ce min ba sadaka ba ce za ka amsu. Ya ce yaro ne nika son ka samu nan za ka cire ma wani abu a jiki ne. Sai nika ce mai to ni ba wannan ba harka ta ba ce. Sai ya ce na sani amma duk da haka ne yasa ni jawo ka. Sai ya ce to abinda ba harka ta ba ya za a yi. Sai ya ce son ne nika ka samu min zan ba ha kuɗi naira 500,000. Sai na ce mai to insha Allah ko zan samu mai. Ni je na farko ne samu mai. Na farko tare da shi muka je.
Ina mai baka.
500,000 ne.
To sai kuka je tare, sai kuka yi.
Eh, sai muka je tare da shi. Ya zo da wata wuka karama, ya kwalkwale idanun nashi. Sai ya gwadi min cewa ga war zan yi. Na bi ma tare da shi ya. Na bi ma su ma ba alira gaba ɗaya har na ƙarshen.
To
ya ka kawuwa. Sai na ukun gani sai na dauko yaron ba da niyyar in kashe shi ba farko. Na dauko shi ne na aje shi na ce shi wancan Ahmad.
Kuma ka kai yaron da ka dauko shi.
Ok, nan barakallahu.
A ina barakallahu.
A wurin masallacin Idi.
Cikin ina ka kai shi.
Cikin kwangon gida.
To sai ka yi.
Da muka je cikin kwangon gida sai na daure mai hannu a baya. Na daure kawu ne. Sai na ce Abdullahi ya rufe min baki ne. Sai na daure mai baki. Sai rufe min baki ne na daure mai baki.
To lokacin da kuka je can kangon gidan tare da kai da wa kuka je da kai da wa dawa?
Da Abdullahi.
Da wa?
Da Ahmad.
To
ya rufe min baki ne sai na daure shi sai ya bashi nan ne. Sai muka fito, na muka fito sai muka aika namba, kawo mana namba, in muka tura namba aka kira sai mu ce a ba mu kuɗi. Da muka yi na farkon namba ba kira ba, shi layin ya lalace.
So abin da muke son mu ji shi Ahmad Yakubu din da kuka kai a wancan kangon gida dan na shi kuka cire
kamar wanda ya saba abubuwan da ya cire ga wancan yaran idanu da makogaro da hanji da zakari
su kuka cire to bayan kun cire su sai aka yi ha
sai ne je ne kai mai nan wata dogo kona nan level
sai ba ka lawa
sai ya ban kudin cikin leda na wuce ki
wace makaranta ce kace
kike makaranta Kawuna Malam Umaru
ya sunan makarantar
Malam Umaru sunan ne mai makarantar ce
tambaya ne shine kafin ku cire masa yanke shi kuka yi ga kai
ba yanke shi ba dole shi
kai me yasa baka ji tsoro ba
in ba tsoro gaskiya ra'ayi ne na kuma kiyaye ne
malikin mi me kaka
ma ya ya halakin da yayin da an ga halashin kongo ga shi yana farka
a bayan shi ne aka gabatar da Ahmed Baba dan kasuwa mai sayar da motoci a Gusau ko da yake dai yayi ta turji yayi shuru don jin kunya bai ma iya magana da farko ya amsa laifukan da ya aikata
sai sunan ka sunan da shekara kada
shekara 57
ayan kana shirin ka ga abin da wannan yaro da shekara ya fada bayan mun kai da kan sanda sai kuma muka shiga ke ba to gari kamar
na amsa da shi
sunan ne
sunan nasu ne
dama kasara
kamar yadda ya faɗi da makogaro da
saboda makogaro da mun gani da makogaro da
ido da alawa
na san ne ka aikin shi
to shi ce wai su uku
da ta kasara ka sani
haka ne sai
me kake ba shi dai da ka haka
dubu 100
da kasara kuɗin da kake da shi yaro wannan dubu 100
da kasuwanci
kasuwanci ne kake
mota
abubuwan da kake ba ne kake da su
yanzu akan bincike
mun kake da su sai aka kawo maka
shi wannan bayanin da za ku sani shi
idan aka kawo maka ne kake da su
wani babban lamari mai ban ta'ajibi shine yadda wata mace yar kasar jamhuriyar Niger ta sato dan kishiyarta ta kawo shi Najeriya dan ta sayar da shi a birnin Gusau kamar da yadda kwamishinan yan sanda na jihar CPL Kana yi mana bayani tun da farko
sanan na hudu kuma akwai wata mace yar Niger Republic mai suna Aisha Ibrahim mun kama ta ne da yaro kishiyarta mai shekara 2 ta zo Gusau daga Niger ta zo ta sayar da yaron nan da muka kama ta muka ce to meye dalilin ta zo wannan yaron ta ce ai kishiyanta ta saci danta ta sayar shine ita ma ta sado nata ta zo ta sayar ta samu kudi ta biya bukatanta Gusau ba inda za zo ana wannan halin ba don duk yan sanda na suna aiki dare da rana ta shigo kuma Allah ya sa mun kama ta amma tun da ita ba har Nigeria ba mun gama bincike za mu hananta ta ga immigration don a san matakin da za a dauka game da ita
waɗannan al'amura suka sanya na tuntuɓi malamai waɗanda suka bayyana cewa irin waɗannan muggan manyan laifuka suna jayo fushin Allah wanda yake ƙarshe masifu ne kan biyo baya da bala'i farko shugaban al'ummomi na jihar Kaduna Sheikh Sale Dan Kano
Allah shi ya halicci bayansa kuma ya haramta zubar da jinin sa da balle kisa wanda duk ya kashe wani ya debo wa kanshi musiba ya riga ya dawo da kanshi a cikin wutar jahannama kamar da Allah ya alƙawari wanda duk ya kashe wani zai dawo a cikin wutar jahannama kuma har abada da fitintinu da tsinuwa da musibu kuma idan neman duniya ne kuma duniya ba madawama ba ce
Alarama Sheikh Sale Dan Kano wannan musifu da muke fama da su ina mafita tambaya da nayi wa Sheikh Imam Rabu Zaria Danjin mafita a wannan lamari
abin da zai fitar da mu daga cikin wannan musifa tilas ne sai mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala fitintinu sukan taso yayin da al'umma suka zanto sun saba ma Allah Allah sai ya jarabce su da musibu da fitintinu kamar yadda ya jarabce al'ummomin da ke bayan mu kuma lallai in ana so a fita a cikin wannan ta bangaren gwamnati sai ta zanto tana hukunta dukkan waɗanda aka kama suna da a cikin irin waɗannan ɗaukan nauyin masu irin wannan aikace-aikace ko kuma wanda su kai tsaye da rai suke yin irin waɗannan aikace-aikace din amma madaman gwamnati ba za ta riƙa hukunta masu irin waɗannan laifukan ba yana daga cikin musifa a ce a ƙasa ya zanto babu doka to kuma hukuncin a yi shi a bayyane jama'a su gani sai ya zama kyakkyawar misali to shine za a samu fita daga cikin shi
shin ko me mata za su ce game da wannan al'amari ga wata baiwa Allah uwa kuma malama
sunana binta Abdulhamid shawara ta ga iyaye mata saboda su ne ke zaune da yara ta su ya kamata su sa ido akan ƴaƴansu saboda haka ina kira ga iyaye mata su sa ido akan ƴaƴansu idan yaro ya fita ki tabbatar kin san inda yaron ke dan Allah dan annabi uwaye mata a kula idan kuka ga yaron ku na mu'amala da kuɗi ba ku san inda ya samu kuɗin nan ba ku bincike shi musamman abokai ku tabbatar da cewa abokan nan da suke mu'amala tare da ƴaƴan ku ku tabbatar na ƙwarai ne
mutane da dama dai har yanzu suna ta maganganu game da wannan al'amari yadda ya zamanto kaman almara Sani Shaibu Malumfashi murai Amurka daga Kusau a Najeriya
to madalla a gaida Sani Shaibu Malumfashi yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Kasashen Kamaru da Burkina Faso sun sami tsallakewa zuwa matakin 16 na gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka da ake fafatawa a kasar Kamaru. Kamaru da ke karbar bakuncin gasar ta yi kunnen doki ne da kasar Cape Verde a wasansu na uku na matakin rukunin A wanda ya bata jumlar maki 7 kenan a saman rukunin. Burkina Faso ma kunnen doki ta yi a wasanta na yau da kasar Habasha da ci 1-1 inda ta zo ta biyu a rukunin da jimlar maki 4 daidai da Cape Verde to amma kuma ta zartata da yawan zura kwallaye to sai dai yayin da kasar Habasha ta yi adabo a gasar tare da maki 1-9 a kasar rukunin Cape Verde na iya samun damar tsallakewa zuwa mataki na gaba a cikin waɗanda suka zo na uku mafi kwazo a matakin na rukuni A wani labarin kuma mai rike da kambin gasar ta cin kofin nahiyar Afirka wato kasar Algeria tana fuskantar kalubale da barazanar ficewa daga gasar ta bana tun a matakin rukuni hakan ko ya biyo ne bayan kashin mamaki da ta sha a hannun Equatorial Guinea da ci 1-0 da nema a wasan su ta biyu ta gasar a jiya Lahadi yanzu haka dai kasar ce ke can kasar rukunin su na E da maki 1-9 da ta samu a wasan ta na farko da ta yi kunnen doki da kasar Saliyo da ci 1-1 A yanzu ya zamewa Algeria din tilasta sami nasara a wasanta na gaba da kasar Ivory Coast domin yiwuwar samun damar iya tsallakewa zuwa mataki na gaba na gasar duk da yake dai sau ɗaya ne kadai aka sami kasar da ta taba kare kamminta na lashe gasar sau biyu a jere a tarihi wato kasar Masar a shekara ta 2010 masana da manazarta lamuran kwallon kafa na mamakin wannan kuma baya na kasar ta Algeria wadda ta sha kashi a hannun kasar da take a matsayin ta 114 a jadawalin mafifitan kasashe ta haujin ta maula a duniya lamarin da kuma ya kawo karshen dogon zangon da kasar ta Algeria ta kwashe ba tare da an doke ta ba wasar har na tsawon watanni 35 tun daga watan Oktoba shekara ta 2018 dan wasan gaba na kasar Gabon Pierre-Emerick Aubameyang zai koma kungiyarsa ta Arsenal domin ci gaba da duba lafiyar jikinsa hukumar kwallon kasar ta Gabon ita ce ta bada sanarwar cewa Aubameyang zai bar tawagar ƴan wasan kasar da ke fafata gasar cin kofin nahiyar Afirka a kasar Kamaru bayan da binciken lafiyarsa da aka yi da ke da alaka da cutar COVID-19 ya nuna cewa akwai wasu matsaloli a zuciyarsa dan wasan mai shekaru 32 ya isa kasar Kamaru ne a ranar 6 ga watan nan na Janairu inda kuma nan take gwajin da aka yi masa da isarsa ya nuna cewa yana da cutar ta corona lamarin da ya sa bai sami bugawa kasar sa ta Gabon wasa ko ɗaya ba a gasar ta cin kofin nahiyar Afirka tun a watan Oktoba dai aka tabbatar da dan wasan ya kamu da cutar bayan wani gwaji da aka yi masa a kungiyarsa ta Arsenal kuma bai sami bugawa kungiyar ta sa wasa ba tun sa'ad da aka yi masa laraftarwa ta dakatar da shi daga buga wasa da kuma kwace masa mukamin captain na ƴan wasan kungiyar Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Tuba Dalla, yanzu ko lokaci ne da Maryam Dauda za ta kawo mana labaran duniya amma wannan karon a takaice.
Kasar New Zealand ta fara yi wa yara 'yan shekara 5 zuwa 11 rigakafin cutar COVID-19 ta kamfanin Pfizer a yau Litinin. An kai sama da rigakafa 120,000 zuwa cibiyoyi 500 a fadin kasar a cewar ma'aikatan lafiyar New Zealand. A yau Litinin wasu ƙwararru a fannin haƙoƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya suka zargi gwamnatin Afghanistan ta 'yan Taliban da yunkurin kawar da mata da 'ya'ya mata a harkokin al'umma. Kasashen Australia da New Zealand sun tura jiragen saman soja tsibirin Tonga da ke yankin Pacific a yau Litinin. Don duba gagara maɓannar da dutse mai aman wuta a ƙarƙashin teku ya haddasa a ranar Asabar.
To masu sauraro baki ɗaya abinda ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da ma injiniyanmu na wannan daren. Baba Yakubu Makeri da na haɗa da kuma gabatar daga nan birnin Washington DC. Nake cewa a kwanan lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin salamu alaikum.